إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتشن شاؤكو وطن رمضان هجرة أني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبود آيادة داري حدود أربعين دبقوي شيء قبدا كرتمنا تفسيري من سورة النساء سورة تهدو منا كان آية تاتسة اندبيو
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة
subhanahu wa ta'ala kamar yanda ya gabata yana bayyana cewa hali na mumini wanda yake mai imani na gaskiya to bai daga cikin halinsa bai daga cikin dabi'arsa kashe mumini dan uwansa ko da an samu irin wannan to zaka samu cewa ya abku ne bisa kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin hani da wannan zance cewa kada mumini ya kashe mumini dan uwansa to wannan shi ya bayu a malamai suke tattaunawa kan batun me yake sababin saukar wannan aya wasu suna ganin cewa sababinta shine kaza wasu suna ganin cewa sababinta shine kaza kamar yadda al-imam ibn manda shi ma ya fitar a littafin sa ma'arifatu sahaba haka al-imam abu nu'aym shi ma ya fitar a ma'arifatu sahaba cewa ta sauka ne kan Bakaru ibn Harifa al-Juhani duk sun ambaci wannan yayin tarjumarsa cewa a sababin sa ta sauka domin ya kashe wani mutum bayan ya furta kalimatu shahada shi yana ganin cewa ya furta ne dan ya kare kansa to da haka wannan abu ya dame shi tarshe Allah ya saukar da wannan aya din to shi ba dai wannan bai ainihin tabbata ba nuni dai akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala bayani yake kan cewa lalle bai halatta haramun ne ga mumini ya kashe mumini dan uwansa sai dai kisan da ya abku bisa kuskure to irin wannan kisa da ya abku bisa kuskure hanyar warware shi to shine yan tabewa wanda take mumina ko kuma bawa wanda yake mumini mai imani a yan tashi wannan sai ya zama cewa a matsayin al-kaffaratu kaffara tsakanin shi mai yin kisan bisa kuskure da kuma mahaliccinsa Allah subhanahu wataala. Nuni kan cewa babu wata hanya da take halatta mutum ya kashe dan uwansa wanda yake musulmi ya kashe dan uwansa mumini, sai dai idan an samu kisan ta hanyar kuskure, to kuma ga hanya da za a bi a warware wannan kisan da ya abu. Kamar yadda ya zo min hadisi Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim, cewa baya halatta zubar da jinin mutum musulmi wanda yake shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah, kuma lalle Annabi Muhammad manzo ne na Allah subhanahu wataala, sai dai ta hanyoyi guda uku. Ya kashe rai ba bisa haƙƙi ba, shi ba sai a kashe shi, ko kuma ya yi ridda ya bar addinin musulunci, da musulmi ne sai ya yi ridda kuma aka tabbatar masa da riddar ya yi, ya gamsu lalle riddar ce ce shi ya yarda da kafirci, to a lokacin alƙali zai zartar masa da hukuncin kisa, shi ne man baddala dinahu faqtuluhu, kamar yadda yake fi sahihil Bukhari. Duk wanda ya musanya addininsa to ku kashe shi, ma'ana ya bar musulunci ya koma kafirci. Ko kuma wanda ya taba yin aure kuma ya zo ya yi zina, to shi ma wannan hukuncin kisa ne a kansa ta hanyar jefe shi. Yana da mata ko ba shi da mata, inda ya taba yin aure to a lokacin hukuncin kisa ya hau kansa. To sai ta waɗannan kafofi, in ba haka ba to haramun ne kowace hanya a zubar da jinin mutum, sai dai kisan da ya abku bisa kuskure, to ga hanyar da za a bi a warware shi, shi ne fatahariru raqabatin mu'mina. Sai Allah ya ce wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaq, da kuma diyya da za a bayar wanda take abin miƙawa zuwa ga iyalan shi wannan wanda aka kashe din, wanda suke danginsa magadansa wanda za su gaje shi, to da haka wannan dukiya ta diyya da za a bayar su za a bawa, su za a damƙawa domin su suka cancance ta. To anan zamu ga Allah subhanahu wataala da yace wadiyatun, sai yace musallamatun, wato ya kawo shi a matsayi na ismul maf'ul daga sallama yusallimu tasliman, bai ce ainihin wadiyatun yusallimu hava, cewa da kuma diyya da wadda shi yayi kisan zai bayar da ita zuwa ga ahalin wanda ya kashe danginsa, illa an yasaddaku. To me ya bayu Allah subhanahu wataala ce musallamatun da ce yusallimu hava, domin nuni akan cewa ita diyya dangi na wanda yayi kisan su suke haduwa su ainihin tara wannan diyyar sai su bayar. An gane da ke su za su haɗu dangin mutum aqilatul rajul asabatul rajul, su za su haɗu sai su ainihin hada kuɗaɗe wanda ya kai ƙimar wannan diyar sai su bayar. To shi yasa anan sai Allah ce musallamatun, kamar yadda ya tabbata min hadisi Abi Huraira fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya bayyana cewa dangin wanda yayi kisa to su ne suke da nauyin bayar da diyya. Yayin da wata mata da wata mata suka yi fada da juna, daya ta dauki dutse ta jefa dayar, har wannan ya zama sababi na abin da yake cikin ta ya zanto ya mutu. Karshe manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya bayyana cewa to lalle abinda za a bayar na diyya shine baiwa wadda take lafiyayyar baiwa, faratas kyakkyawa ba mummuna ba, a matsayin diyyar wannan ran da ya mutu wanda yake ciki din. Kuma ya bayyana cewa to dangin shi wanda yayi kisan su za su biya, dangin ita wannan matar su za su biya wannan diyya din. To shine Allah ce musallamatun, sai dai in ya zama da cewa su ba su da komi, shi kuma wanda yayi kisan ya zama da shi mawadaci ne, to a lokacin shi zai yi me, shi zai bayar, tunda su dangin ba su da komi, shi ne yake da wadata kuma shi yayi kisa, to a lokacin shi zai bayar. tare da cewa gashi shine yayi kisa din, kuma Allah subhanahu wataala ya ce Allah taziru waziratun wuzra ukhra, yace wala taziru waziratun wuzra ukhra, wato ainihin wani bai daukan laifin wani. To anan gashi kuma sai aka dora wa ɗan uwansa cewa su za su biya da diya, su za su ba da wannan diya din. Abin da ya bayi zuwa ga haka, hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala, ta yanda su wannan wanda aka kashe musu mutum a matsayinsu na ɗan uwansa za su ji ba daɗi, za su ji damuwa sakamakon an kashe musu ɗan uwa. An gane da kyau? To wannan shi ya bayu Allah ya shar'anta cewa in kisan ya kasance bisa kuskure ne, to a ba su diya taransa. Wannan zai bayi zuwa ga lallashi ya dan sama musu sauki na abin da suka samu kansu a ciki na damuwa, na bacin rai, na bakin ciki, na tashin hankali wajen kashe musu ɗan uwa da aka yi bisa kuskure. Mana cewa kuma ƴan uwan shi wanda yayi kisan su za su bayar da diyar, to kaga anan sun yi tarayya da juna wajen me? Wajen jin wani abu na nauyi. Su wancan ga nauyin su rasa ɗan uwa, wani abu na wahala ya hau kansu, to su ma wannan kuma ga wani nauyi su ma ya hau kansu na me? Na ɗaukan ɗawainiyar biyar ita wannan diya ɗin. Kaga sai zanto sun yi tarayya da juna. An gane da kyau? To wannan shi ne abin da ya bayu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara haka bisa harshe na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, cewa aqilatu rajul, su za su bayar da diya. Sai dai idan ya zamana kuma cewa ba su da wannan damar talakawa ne, shi kuma wanda ya kisan bisa kuskure mawadaci ne, to shi kenan sai shi ya biya. Sai Allah ce illa an yasaddaqu, sai dai idan sun yi sadaka suka ce wannan diyar mun yafe mun bari, to shi kenan anan abin da yake kansa kawai shi ne wannan kafara tsakaninsa da mahaliccinsa Allah subhanahu wa ta'ala, ta yan tabewa mumina ko bawa wanda yake mai imani, shi ne illa an yasaddaqu. Anan abin da ake nufi cewa sai dai in sun yi afuwa sun yafe, illa an ya'fu, sai dai in sun yi afuwa. Amma sai Allah ya yi amfani da lafazu sadaqa maimakon lafazu afwi. An gane da kyau? Domin nuni akan cewa kar afuwar da suka yi su yi tunanin cewa kamar abu ne wanda kawai ya tafi haka, cewa sun yafe kuɗin diya ɗin, su yi tunanin abu ne wanda ya tafi haka kawai. A'a, sai Allah ya kirayi hakan da cewa matsayin sadaka suka yi, ma'ana suna da lada, suna da lada da dai yake da wanda ya cire wannan dukiyar duk da yawanta ya sadakar da ita ga mabukata, to da dai suke da sun yi haka, da haka suna da ladan sun yi sadaka. Ba wai abin ya tafi kawai a matsayin an yafe shi kenan ba komai, a'a, Allah zai ba su lada na sun yi sadaka da wannan dukiya ne, saboda turi tunanin cewa kamar shi kenan kuma abin ya tafi, babu wani abu da zai biyo baya. A'a, akwai abin da zai biyo baya na sakamako, shine sakamakon kun yi sadaka, za a baku wannan lada ne. Kamar yadda ya tabbata min hadisi Abi Mas'ud al-Badri, wanda yazo fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa idza anfaqa rajul, a wallahi lafazin kuma idza anfaqa al-muslimu nafaqatan ala ahlihi yahtasibuha fahiya lahu sadaqa. Idza anfaqa al-muslimu nafaqatan ala ahlihi yahtasibuha fahiya lahu sadaqa. Idan mutum musulmi ya ciyar da iyalinsa wani abin ciyarwa, yana mai neman lada, to wannan abin da ya ciyar a matsayin sadaka yayi. Anan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya bayyana cewa ciyar da iyalai matsayin sadaka kake, za a baka ladan sadaka. Manzon Allah ya kirayi hakan da sadaka domin ture tunanin cewa ganin cewa mutum yana gani wani abu ne wanda yake yi na dole a kansa. kuma a zamantakewa ta rayuwa yau da gobe haka aka san ake yi. To kar ya rinka tunanin cewa kamar wani abu ne kawai haka yake na al'ada, babu lada, kawai abu ne wanda yake haka yake tafiya. To sai manzo Allah ce a'a, sadaka ce, mutakar ka nufaci Allah da haka, dan tun kude tunanin cewa kada mutum ya dauka cewa abu ne kawai wanda yake tafiya haka kawai, tunda an riga an saba cewa haka ake. To shi yasa sai ce fahiya lahu sadaqa, shine illa an yasaddaku. Sannan kuma dan nuni akan cewa dukkan wani aiki wanda yake na alkhairi ai sadaka ne, duk kankantar sa haka duk yawan sa, kamar yadda ya tabbata fi sahihi al-Bukhari wa fi sahihi Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ma'rufin sadaqa, dukkan wani abu wanda yake na alkhairi da mutum zai yi in dai ya nufaci Allah da shi, to sadaqa, yana da ladan yayi sadaka. To shine illa an yasaddaku, sai dai idan sun yafe, to anan kuma za a rubuta musu ladan sun yi me, wato sun yi ainihin sadaka. Asali shine illa an yatasaddaku, to sai aka yi idgham na atta cikin as-sad, sai zanto illa an yasaddaku. Shi yasa yazo a qira'atu Ubay bin Ka'ab, wanda qira'a ce shadha, kamar yadda al-Imam Abu Ja'far al-Tabari ya fitar a Jami' al-Bayan an ta'awuli al-Qur'an, shi ya karanta da illa an yatasaddaku, illa an yatasaddaku. To daman fi'ilun mubari'un akan iya yi masa haka, iya zantowa a bisa wannan tsari din, kamar yadda Ibn Malik ya yi nuni zuwa ga haka a al-Fiyas. Sai Allah ce fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'mina, idan kuma shi wanda aka kashe din ya zanto yana cikin wasu mutane waɗanda suke maƙiyanku ne, abokanan yaƙinku ne, kafirai ne wanda suke yaƙarku, alhalin kuma shi yana mai imani, wato shi mumini ne yana tsakiyar kuma kafirai, imma dalili ya sa ba zai iya yin hijira ba saboda ba shi da iko na ya hijira, ko kuma dalili ya sa yana da wasu abubuwa na dukiya da ƴan uwa ba zai iya yiwa ya yi hijira ba ya bar su, ta yadda in ya bar su matsala za ta faru, to da haka sai ya zauna, ko kuma wani dalili cikin dalilai. To kuma matsala ta abku aka kashe shi bisa kuskure, an ɗauka cewa shi ma kafirin ne. To sai Allah ya ce nan abinda za a yi shine sai a ƴanta wuya mai imani, ma'ana a ƴanta baiwa mai imani ko bawa mai imani. A nan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zama da wato ainihin abu ɗaya ya ambata, saɓanin wajen kashe mumini wanda yake mai imani, an gane ba, cikin ƴan uwansa masu imani, sai Allah ya ambaci ababe nawa, ababe uku. Abu na farko shine ƴanta baiwa ko bawa mai imani, abu na biyu bayar da diyya, abu na uku shine mai yin sadaka idan an yafi diyya ne. Amma anan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ambaci abu ɗaya kawai, shine mai fatahriru raqabatin mu'mina, wato ƴanta baiwa kawai, babatun bayar da diyya, babatun mai in an yafi diyya shine batun mai sadaka kenan. Saboda shi wancan wanda aka kashe bisa kuskure mumini ne, kuma ƴan uwansa mumine ne, to sai Allah ya batun cewa a bayar da diyya, domin sun cancanci sime su ci gadansa, tunda suna musulmai yana musulmi, suna mumine yana mumini. Amma sunan shi ne mai imani, su kuma mai kafirai ne. Shi yasa Allah ya ce min qaumin aduwwin lakum, ma'ana abokanan adawar kafirai, to shi kuma yana mai yana mumini. To kaga babu gado tsakanin wanda yake musulmi da wanda yake kafiri, kamar yadda ya tabbata min hadisi Usama bin Zaid رضي الله عنه في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتوى لا يتوى لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حديث أسامة بن زيد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم لا يرث المسلم الكافر واتو مسلمي بيقاد الكافر ولا الكافر المسلم aka shi ma kafiri bai gadan ne musulmi kuma kamar yanda yazo min hadisi Abdullah bin Amr a kitab as-sunan lil imam Abi Daud da waninsa aka yaro ma min hadisi Jabir bin Abdullah kamar yanda yake a Jami'u Tirmizi da isnadi wanda yake mai rauni aka Abdullah ibn Umar kamar yanda yake a kitab as-sahih lil imam Ibn Hibban da dai jama'a cewa la yatawarathu ahlu millatain wato wanda suke mabambanta addinai ba sa gadan juna ka gane da kyau ba sa gadan juna ma'ana musulmi ba zai gaji kafiri ba kafiri ba zai gaji musulmi ba to da haka anan sai zanto ba ambaci batun duniya ba sai zanto kai wannan haƙƙin kafara da yake tsakaninsa da Allah kai shi zai soke na me na yanta ita wannan baiwa ne yawa sannan kuma saboda toshi kafa ta karfafar makiya yayin da ya zama na cewar kuma an dauke dukiya an ba su a matsayin diyar wanda yake an kashe musu ani ne to kaga da wannan dukiya za su ƙara samun karfi da damar ci gaba da mai yakar musulmai to dan a toshe wannan kafa din kaga wannan yana nuni kan cewa ashe rike dukiya da hana ta yakan zama sababi wajen rage barna cikin al'umma yanda hatta ki da nafas nan da suke kama mutane suke yanke kuɗi cewa a turo kaza za mu sake shi duk da yake wannan wani abu ne wanda yake tsararre an tsara shi ne siyasa ce inda ana so a yaƙi abin a kawar da abin da tuntuni an yaƙi abin an kawar da shi amma wasu manufofi ne na duniya suka shiga ciki to kaga wannan biyan da ake yi shi yake ba su ƙarfi yawa suke siyan makamai bacin makaman da ake basu na kyauta suke samun daman siyan abubuwa da suke yin rayuwa da su kuma suke jin daɗi suke samun ƙarfi dalilin biyan da ake yi inda za a ɗauki mataki a daina biya mutane su jajirce a fito a yaƙe su da ƙarfin gaske kuma gwamnati ta shiga cikin lamarin da wani zance ake yanzu an gane da kyau to don haka wannan ana batu ana magana ga mutumin da ka riga ka san me wato ainihin mabarraci ne to wannan baya halatta ka bashi wani abu na dukiya wanda zai zama da cewar wannan abin ya zanto zai karfafe shi ya taimake shi akan me akan wannan barnar da yake kamar yadda Allah ce wa ta'awunu alal birri wattaqwa sai ce wala ta'awunu alal ithmi wal udwan kada ku na yin taimakekeniya akan laifi da kuma ketare iyaka amma in ya zama baka sani ba a'a mutun ne mabarnaci barawo ne ko mazinaci ne ko kaza ne baka sani ba sai ka dauki sadaka ka bashi ko kyauta wannan babu komai tunda kai ka gina ne akan me baka sani ba wannan babu laifi kamar yadda ya tabbata min hadisi abi huraira fi sahih al-bukhari wa fi sahih muslim mutumin da ya fidda zakkasa sai sadaka ga wanda yake farao yayi sadaka ga wanda yake mazinaci daga ba kuma sai ya bayyana gare shi kaga ba a ce ka sake ba saboda bai sani ba an gane da kyau to wannan babu laifi akan wannan amma bisa wanda ka riga ka sani to wannan baya halatta ya zama taimakekeniya akan me wato ainihin akan barna kenan shi yasa nan sai Allah ya toshe kafar cewa su ba za a ba su diya ba saboda waɗannan ababe ne sannan anan Allah ya ambaci cewa iyaƙen tawiya kawai za a yi bai ambaci diya ba saboda wannan abin da na ambata sannan bai ambaci batun cewa ko me sadaka ba to ai sai da diyar sannan za a yi me za a yi maganar mai sadaka to nan ma bai biyo ba da batun sadaka ba saboda ita sadaka ai ana karɓanta ne wajen wanda yake mai imani da Allah duk aikin alkhairin da mutum zai in dai ba imani to Allah ba zai karba ba dole sai da imani shi yasa Allah ya ce wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha sai ce huwa mu'minun fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura kuma yace man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wanda ya aikata aiki na kirki namiji ne ko mace alhalin yana bi imani to dole sai an sami imani wanda imani shi zai hukunta ikhlasi yi don Allah shi zai hukunta yi bisa karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga su sura sa wannan imani da haka koda sun yi sadakar ba za ta karbu ba shi yasa yazo min hadisi Aisha radiyallahu anha fi sahih Muslim fi kitab al-iman وفي المسند للإمام أحمد بن حنبل وفي المسند للإمام أبي يعلى لدي جماعة من المحدثين أكو ابن جدعان متن وند يكسن شيء لو كنت جاهليا من الهيري يلا تربر باقي يباس مسوكي يدو كل يافر باقون تكسو يلا تيد مسكيني يلا تيما كاوة جيهيو توشو وانا أبن ديكي زي أمبانيشي سي منظر السلام كتيا ما زي أمبانيشي با domin gurgurda rana ɗaya bai taba cewa ya Allah ubangiji ka gafarta mini kurakurai na ba a ranar sakamako ma'ana bai yi imani ba wannan rashin imanin nasa yasa wannan aikin nasa Allah ba zai karba ba an gane da kyau sannan kuma abu na gaba ita sadaka idan aka bai wa mutum aka yi wa mutum sadaka ga abu to shi wanda yayi sadakar shi yake da falala da ɗaukaka wanda kuma aka ba wa sadakar ya zanto yana ƙasa an gane da kyau shi yasa za mu ga manzon sallam bai cin sadaka saboda ita sadaka nau'i ne na rauni da kasawa da gajiyawa ga wanda aka ba wa mai aka ba sadaka ne to idan ya zama cewa wanda yake kafiri zai ba wa musulmi sadaka to kaga shi kafirin ya samu mai izza kenan shi kuma wanda yake musulmi din kaga ya samu kaskanci to kaga a ka'ida kuma musulmi shine mabuwayi madaukaki akan dukkan wanda yake ba shi ba kamar inda Allah ce yayin da yake mai da martani ga su Abdullah ibn Ubay da suke cewa ya quluna la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhal walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin ولكن المنافقين لا يعلمون cewa lalle in mun koma Madina wanda yake mafi buwaya sai ya fitar da wanda yake mafi kaskanci yana nufin mafi kaskanci manzal sallam da sahabbansa yana nufin mafi buwaya mafi daraja mafi dauka yana nufin shi da mutanansa sai Allah ya ce to ai buwaya da daraja da daukaka ta tabbata ga Allah da manzansa da kuma sauran mu'mini sai dai su munafikai ba sa sanin haka to wannan shi ya bai sai zanto Allah bai ambaci diyya ba ko bai ambaci me wato ainihin batu na sadaka ba shine fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabati mu'mina sai Allah ya ce in kana min qaumin bainakum wa bainahum mifaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabati mu'mina idan kuma ya zama da cewa shi wanda aka kashe din yana daga cikin wasu mutane wanda ya zama na tsakaninku da su akwai alƙawari akwai yarjejeniya wanda cewa babu yaƙi tsakaninku da juna za ku zauna lafiya to sai aka samu kuskure sai aka kashe muku wani daga cikin mutanenku to shi ma anan za a bada wato ainihin diyya wanda take za a mika ta zuwa ga iyalan shi wannan wanda aka kashe ne da kuma ainihin yanta baiwa mai imani ko bawa wanda yake mai imani to anan Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mifaqun idan ya zama da kuma cewa yana daga cikin wasu mutane wanda a tsakaninku da su akwai alƙawari ana alƙawari an ce masa mifaq domin nuna ƙarfafawa da nuna cewa abu ne wanda yake mai ƙarfin gaske sai aka kwatanta shi da igiya wadda take mai kauri mai karfi domin nuna cewa wannan alƙawarin fa ba za a karya shi ba mun gane ba sai inda wani dalili wanda yake na shari'a nuna cewa alƙawari in an yi shi to abu ne wanda yake ana karfafa shi ana tabbatuwa a kansa sai inda wani dalili na shari'a wanda ya bai zuwa ga warware shi to anan sai malami suke tattaunawa shi wannan da aka ce wanda ya zanto daga cikin mutanen da ya zamana akwai alƙawari tsakaninku babu yaki ana nufin shi ma mai imani ne ma'ana musulmi ne ya musulunta ko kuma a'a yana cikin su waɗannan mutanen to wasu malami suka ce a'a ana nufin dai shi kafiri wanda yake an yi alƙawari da shi an yarjejeniyar cewa babu yaki sai kuskure ya faru sai aka kashe shi saboda anan Allah bai maimaita cewa wa huwa mu'minun ba inda ana nufin musulmi mai imani to kaga kamar yadda aka faɗa a baya to nan din ma da ime da an maimaita an ce wa huwa mu'minun to amma rashin ambatawa sai hakan yayi nuni akan cewa ana nufin kafiri wanda aka yi alkawari da shi na za a zauna lafiya za a samu zaman lafiya babu yaki shine abin da al-Imam Abu Ja'far al-Tabari shi ya tafi zuwa gare shi a tafsirinsa Jami'ul Bayan an ta'awil al-Qur'an da jama'a min al-mufassiri wasu kuma suna kallon cewa a'a ana nufin dai wanda yake mumini din ma'ana mumini ne ya musulunta daga cikin kafirai wanda an riga an yi alkawari cewa babu yaki shi kuma ya zanto ya musulunta ya karba addinin musulunci sai aka samu kuskure haka sai ya faru amma zancen da yake mafi inganci shine cewa ana nufin kafiri wanda yake na ainihin me an yi alkawari an yarjejeniya da mutanansa cewa babu yaki tsakani sai kuskure ya faru aka kashe shi bisa wannan kuskure ne an gane da kyau to wannan shi yake nufi wanda kaga dalilai sun gabata akan matsayin girman wato kafirin da ya zama na an yi alkawari an yarjejeniya cewa babu yaki ko wanda daga cikin musulmai ya bashi mafaka ya yi yarjejeniya da shi to anan a samu wani ya warware wannan yarjejeniyar to lalle laifi ne wanda yake babba babban laifi ne mutukar laifi kamar ma yanda yazo min hadisi Ali bin Abi Talib fi sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi cewa su musulmai alƙawarin su kwaya ɗaya ne zimma su ɗaya ce kuma wanda yake mafiya kasan daraja ma a cikin su zai iya mai jagoranta su kan wannan alƙawari sai manzo Allah sallallahu alaihi cewa saboda dukkan wanda ya warware wa musulmi alƙawarin da ya kulla da wanda daga cikin kafirai to tsinuwar Allah ta tabbata a gare shi da ta mala'iku da ta mutane gaba daya kaga wannan nuna girman laifin wato ainihin me wato kashe kafiri wanda aka yarjejeniya da shi bisa ganganci ga kuma hadisu Abi Bakara wanda na ambace shi ya gabata da yake kitabus sunan lil imam Abi Dawud da al musnad lil imam Ahmad bin Hanbal cewa wato dukkan wanda ya kashe kafiri da aka yi alkawari da shi to lalle ba zai ji kanshin aljanna ba wato kanshin ita aljannan tsakanin aljannan da kanshin ta tafiya ce ta me ta shekara 100 kamar yadda yake al musnad lil imam Ahmad bin Hanbal asalin hadisin yana kitabus sunan lil imam Abi Dawud an gane da kyau wannan kenan ma wata ruwaya 500 wanda duk wannan ya gabata su hadisi Abi Huraira su hadisi Abdullah ibn Amr da yake fi sahih al-Bukhari da sauransu to kaga wannan yana nuna girman wato ainihin al'amari to dan haka wannan shine abin da ake nufi shine min qaumin bainakum wa bainahum nifaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina da kuma ainihin yanta bawa to anan sai aka ce kuma shi kafiri wanda aka samu aka kashe shi bisa kuskure wanda ana magana kisa bisa kuskure ba bisa ganganci ba wadancan hadisi kuma suna magana kan kisa bisa ne bisa ganganci na mutum ba zai ji kanshin aljanna ba da sauransu to anan sai aka ce shi kuma za a bayar da diya za a bayar da me da diyya da kuma yanta me yanta bewa amma ba ambaci me batun sadaka ba anan ba ambaci batun sadaka ba saboda wancan dalilin da na ambata mu didda an yi alƙawari babu yaki ai dai suna na a matsayin sunne na kafirai din amma anan an ambaci diyya cewa a ba su diyya saboda me saboda wannan alƙawarin da yake tsakanin su da musulmai cewa babu yaki to dan bayyana cikar adalcin musulunci da gaskiyarsa cewa addini ne na Allah subhanahu wa ta'ala bisa wannan alfarma alƙawarin sai Allah ya ce to a ba su diyya ne tunda abinda ake guda in an ba da diyyar shine me su yi amfani da diyyar wajen siyan makamai su yaki to kuma an yarjejeniya babu batun wannan yaki an gane da kyau to da haka sai ya zama na hukuncen musulunci su ma za su yi me za su hau kansu kamar yadda in musulmi ne shi ma haka to amma sai ya zanto ba ambaci sadaka ba saboda wancan abin da na ambata ne an gane da kyau ba ga kuma Allah ce walan yaj'ala Allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila wannan aya din amma ce ta shafi komai da komai to sai ya zanto an rufe kofar cewa a'a sai dai in sun yi sadaka saboda su din ba a bukata saboda musulmai ai ainihin Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina sai ce ne a'izzatin 'alal kafirin su adillatin ne 'alal mu'minin adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim to amma duk da hakan ma anan kuma sai Allah yayi amfani da wani abu hatta su mu'minan da yake a tsakanin suna kaskantar da kai ba wai ana nufin kaskantar da kai na walakantar da kai ba na nuna rashin daraja na nuna tozarci a'a kaskantar da kai irin na addini an gane da kyau na tawadu shi yasa da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda ko man yartadid minkum an dinihi aw taqra'a fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu sai ce adillatin 'alal mu'minina bai ce adillatin lil mu'minina ba sai ce adillatin 'alal mu'minina kamar da yake kuma a'izzatin 'alal kafirina domin nuna cewa diddafa suna kaskantar da kai din ga ƴan uwansu mu'minai amma fa masu izza ne masu daraja ne da kima wajen ƴan uwan nasu mumunan kuma an gane da kyau ba wai suna musu kallon walakinci da raini ba kamar yadda suke kuma a izzatin alal kafiri to saboda wannan izza din sai ya zama su anan ba a bude batun cewa kuma sai dai in su sun yi sadaka ba su kafiran da aka yi alƙawari da su to ramin bangare guda uku ne akwai ahlu zimmatin sune kamar ahlul kitab wanda aka kulla alƙawari aka yarjejeniya akwai ahalu sulhin kuma wanda sulhu aka yi sai kuma ahalu imani kuma yadda ibn qayyim ya yi sharhi mai kyau akai a littafin sa ahkamu ahli dhimma rahimahullah to idan muka duba zamu ga a waɗancan bangarorin guda biyu sai Allah ya fara gabatar da me da haƙƙinsa batun ne batun yanta baiwa ko bawa sai kuma haƙƙin su magada na wanda aka kashe shine me diyya din an gane da kyau amma anan na ƙarshe kuma sai Allah ya gabatar da me da haƙƙi su wanda aka kashe musu dan uwa din sannan kuma sai ya biyo ba da me da haƙƙin sa an gane da kyau ka ga nan fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabati mu'mina amma can kaga fatahriru shi yake fara gabata fatahriru raqabati mu'mina shi kaga haƙin Allah ne na al-kafara da mutun zai a matsayin kafara laifin ne tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala to abin da ya bayu saboda haƙi na Allah shine abin gabatarwa shi ake gabatarwa akan komai gabanin haƙin wani to da haka sai Allah ya gabatar da shi a waɗancan bangarorin guda biyu anan bangare na uku kuma sai Allah ya gabatar da me da haƙƙin su gabanin me nasa, an gane kyau, saboda nuna cikar adalci da nuna cewa shi addinin musulunci addini ne wanda yake manufarsa shine ya ba wa kowane mai haƙƙi haƙƙinsa, ba wai toye haƙƙi ba. Ko da yaƙin ma da aka ce ayi an yi ne don maslaha ta su mutane, ba wai don cutar da su ba, an gane da kyau. Sannan kuma saboda abinda ya biyo baya bayan shi wannan wattahriru raqabatil mu'mina na bayyana cewa in ba a sami ikon wannan ba, to batu ne na me na haƙƙin Allah kuma subhanahu wataala. Allah ake yi wannan shi kadai, cewa fa man lam yajid fa siyam, wanda bai sami ikon haka ba to akwai azumi a kansa na wata biyu, kuma suna masu bibiyar juna. Kaga azumi ai haƙƙin Allah ne, Allah kadai ake yi wa. To dan ya zanto haƙoƙin sun saje da juna, to sai aka jinkirta haƙƙin Allah, tun daga wani haƙƙin Allah da ake batun cewa in wannan din bai samu ba ya biyo ba shine batun mai azumi. To da haka anan sai aka jinkirta shi haƙƙin Allah din, aka gabatar da wato ainihin batun haƙƙin wani sa din. Kun gane da kyau? To wannan shine. To anan batun diyya da ake magana da Allah subhanahu wataala ce, tun ana nufin cewa diyar wanda yake musulmi da diyar wanda yake kafiri, wanda aka yi alƙawari daidai wa daidai take, akwai bambanci. Idan muka duba za mu ga Allah subhanahu wataala duk ya ka batun diyya din bin nakira, an gane da kyau. Kaga da farko ya ambace ta ne bin nakira, wadiyatun, an gane ba? Haka karo na bima fadiyatun musallamatun, shi ma me bin nakira. Ka ga nuni akan cewa waccan diyar ba ita ce wannan ba, ta farkon ba ita ce ta biyu ba, ta biyun ba ita ce me ta farko ba. Inda ta biyun ta zama bil ma'arifa, to ka ga nuni akan cewa ita ce ta me ta farkon, saboda an yi ma'arifa. Li'anna nakira idha u'idat ka ga sarat ma'arifa, shi yasa da Allah ce inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa asa fir'auna rasula fa akhadnahu akhdan wabila. Lalle mun turo wani manzo zuwa gare ku mai bada shaida akan ku, ku wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama arsalna ila fir'auna rasulan, kama yadda muka tura wani manzo zuwa ga fir'auna. Kaga rasulan bin nakira, da Allah ya tashi maimaita sai kashi mai bil ma'rifa, fa asa fir'auna rasula, sai fir'auna ya saba wannan manzon da shi dai wancan ne, ila fir'auna rasula din shi ake nufi, shine annabi Musa alaihi salam. To amma kaga nan sai aka maimaita shi bin nakira a karo na biyu, nuna cewa wancan daban wannan daban, kamar inda Allah ce fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Kaga yusran ya zo me bin nakira a wuri biyu, nuni akan cewa na farkon ba shi bane me nabi ko ba shi bane me na farkon, amma shi kuncin fa ka guda ɗaya ne, tunda ya zo shi mai bil ma'rifa, amma saukin fa kaga biyu ne, tunda ya zo me bin nakira. Kaga kenan nuna cewa duk inda kunci yake to sauki bi ne yake me yake tare da shi, kenan kaga sauki yana rinjayar wato ainihin kunci kenan. Duk da yazo asari ma aka daga shashin magabata Imam Malik ya fitar a kitabul Muwatta bi riwayati Al-Layth haka Al-Baihaqi da dai wasu daga cikin jama'a, an rawaito shi ma a matsayin hadisi amma bai tabbata ba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa lan yaghliba usrun yusrayn, wato kunci ɗaya bai taɓa rinjayar sauƙi bai ba. To wannan kaga sai yake nuni akan cewa ashe diyyar daban-daban ce. Ita diyya ta wanda yake musulmi da aka kashe bisa kuskure, idan a raƙuma ne za a bada raƙumi 100 ne, idan a shanu kuma za a bada shaniya 200, idan a tumakai ne kuma za a bada tumakai 2000, mun gane da kyau. Yawwa, idan kuma a azurfa ne, idan kuma a zinare ne, to za a bada wato ainihin dinare 1,000. In kuma bangaren dirham ne, to za a bada dirhami 10,012. To kai kudi ne matsudai kenan. Wannan ana magana musulmi kenan, amma wanda yake ba musulmi ba kaman kirista, wanda yake an yi alƙawari babu yaki da su aka kashe shi bisa kuskure, to wannan shi za a bashi rabin diyar wanda yake musulmi ne. Rabin diyar wanda yake musulmi. Haka ya tabbata daga hadisu Abdullah bin Amr, wanda ya zo a kitabus sunan lil imam Abi Dawud da Jami'u Tirmizi da kitabus sunan lil imam Ibn Majah da dai jama'a min al muhaddisi. Kuma haka shine ma fatawar Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, kamar yanda yake a musannaf na Abd al-Razzaq, a musannaf na Abu Bakr ibn Abi Shayba. An gane da kyau, wasu malamai kuma suna ganin cewa a daidai wa daidai ne. Diyar wanda yake kafiri da aka kulla alƙawarin ba za a yaki ba daidai take da diyar wanda yake musulmi. To akwai hadisin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wanda yake kitabus sunan lil imam Abi Dawud da al-Musnad lil imam Ibn Hanbal, wanda yake yin cewa diyar daidai wa daidai take. To amma hadisin bai tabbata ba, bai inganta ba. Shi yasa Ibn Abdul Bar an-Namari a littafin sa at-Tamhid lima fil Muwatta' min al-Ma'ani wal Asanid yace irin wannan hadisin, hadisin da yake akwai rauni a isnadin sa, ba za ka kafa hujja da shi ba, ba za a dogara da shi ba. Da haka abinda yake daidai shine rabin diyar musulmi za a bashi. An gane da kyau, wannan shine abinda ya tabbata. Shi yasa diyar ta tana mutune bin nakira, aka ce fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina. An gane da kyau, wannan kenan. To can wuraren kuma sai mun ga an ce fa tahriru uribi, nan kuma sai aka ce me wa tahriru, mun gane ba, raqabatin me mu'mina, domin nuna wato ainihin batun cewa duk da an jinkirta haƙƙin Allah din anan saboda dalilin da na ambata muku, to fa ana nuna cewa kuma fa ana bada diyar ba jinkiri, kuma sai me a kuma me a yanta me, ma'ana ya zanto su tafi a lokaci ɗaya kenan ba tare da jinkiri ba. To fa mallam ya jit, wanda bai samu dama na ainihin abin da ya shafi yanta baiwa din ba, ba shi da ikon yanta baiwa, kuma yan uwansa su ma ba su samu damar biyan diyar ba, to anan fa siyamu shahrain, abin da yake kansa na dole shine azumi na wata biyu mutatabi'aini, wanda suke masu bibiyar juna, babu yankiya, sai dai inda rashin lafiya. An gane da kyau, to kaga wannan uzuri ne, ko kuma mace ce jinin al'ada ya zo mata, ko jinin haihuwa, to kaga shi ma wannan me uzuri ne, za ta iya ajiyewa in ta yi tsarki sai ta dora. To haka shi ma in namiji ne, eh rashin lafiya ne, in ya ajiye to anan bai yanke ba, saboda ya ajiye da me, da uzuri wanda yake na shari'a karbabbe, shine shahraini mutatabi'aini tawbatan min Allah. Wannan sauƙaƙawa ne daga Allah subhanahu wa ta'ala daga yanayi na wancan batun diyya ɗin da yanta wuya zuwa ga wannan yanayin na cewa yin azumin wata biyu a jere don sauƙaƙawa, domin nuna cewa manufar Allah gabayi shi ne sauƙaƙawa ɗin. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Allah yana nufin sauƙaƙa muku ne saboda an halicci mutum mai rauni, halin kasancewarsa mai rauni. To shi ne taubata min Allah. Taubata min Allah mazdar ne na taba ya tubu. An gane da kyau, izara ja'a. To anan ana nufin ma'ana an dawo da ku daga yanayi mai wahala zuwa ga yanayi mai sauƙi, shi ne azumi. Wani lokaci kuma ana kawo a taubata ɗin, ana nufin mai datarwa. A datar da me? A datar da kai da me? Daga tuba. Kamar inda Allah ce wa ala falasati alladhina khulifu hatta idha baqat alaihim al-ardu bima rakabat wa baqat alaihim anfusuhum وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم kaga thumma taba alaihim me ake nufi kenan sannan sai Allah ya datar da su game ga su tuba dan su tuban ya karbi tuban su kuma hakan ya faru wani lokaci kuma aka kawo a tawbatu din ana nufin shine barin zunubi tuba daga wato ainihin zunubi da barin sabo shine huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi kagare ba ya kabbalu tawbata al ibadi kaga shine me at-tawbatu ana me yake nibi tuba ga barin ne sabo to kuma aka ka at-tawbatu kuma ana nufin me saukakawa a dawo da kai daga yanayi na wahala zuwa ga yanayi ne na sauki kuma an gane Allah ya ce uhila lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم kaga fataba alaikum ai sai Allah ya saukaka muku sai ya baku dama cewa za ku iya mu'amala da matanku a daren azumi ya halatta saboda da babu wannan dama sai kuka ga cikin kunci da damuwa kuna kokarin ha'intar kawo kan to yanzu Allah ya baku wannan dama ma'ana ya saukaka muku can da yace alim Allah allan tuhsuhu sai ce me fataba alaikum Allah ya san ba za ku iya kididdige lokutan dare din gaba ɗaya ba da yini to da haka sai ya fataba alaikum kenan sai ya saukaka muku ya ba ku damar ku yi sallah a wani yankin dare din an gane da kyau to shine nan ma taubatan min Allah wa kana Allah aliman hakima Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance ya tafuskar zantowarsa da tabbatuwarsa aliman me yawan ilimi wannan alawazan fa'il sigatu mubalaga me yawan ilimi ilimin sa yayi wuce komai da komai inna ma ilahukumullahu alladhi la ilaha illa huwa wasi'a kullu shay'in ilma rabbana wasi'ta kullu shay'in rahmatan wa ilma wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma ilimin sa yayi wuce komai da komai subhanahu wa ta'ala kuma hakiman wanda yake me yawan hikima kuma ya kai mutuka cikin hikima da fuskar duk abu in ya aza shi to za a ga nan ya dace hukunci in ya aza shi za a ga hukunci na adalci komai da komai subhanahu wa ta'ala duk hukuncin da Allah za a ga hukunci ne wanda yake cike da adalci to anan cewa hakiman ya kushi bangaren al-hukum al-hukumul qadari hukunci na qadara abinda Allah ya kaddara da fuskar kaddararsa kamar yadda annabi Yusuf ya ce aw yahkumallahu li wa huwa khayrul hakim aw yahkumallahu li wa huwa khayrul hakim wannan hukunci yake nufi ana hukunci na kaddara ko kuma Allah ya hukunta mini abinda ya hukunta min na kaddara to wani lokaci kuma akan kawo al-hukm ana nufin al-hukm ash-shar'i hukunci na me na shari'a haramun ne kaza kaza halal ne yi kaza bar kaza kamar inda Allah ce afa hukumul jahiliyyati yabghun wa man ahsan min Allah hukuman liqaumin yuqinun kaga hukuma ana nufin al hukumu shar'i wa lokaci kuma ana kawo al hukum ana nufin al hukumul jazai wato hukunci na sakai yara na alkiyama an gane da kyau inda Allah ce Allahu yahkum bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun kaga Allahu yahkum bainakum yawmal qiyamati wani hukunci ake nufi anan al-hukumul jazai wata sura kenan jamil ahsan to wannan shine a takeice abinda aya ta kunsa ina so mu shiga aya ta gaba ne gobe insha Allah ina gari sai mu tsaya nan wa bihadhal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin